Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar dalol da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da subahin ranar Litini 27 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Jiya Lahadi, fadar White House ta shugaban Amurka ta ce kirayen da ake yi na kafa kwamitin bincike kan katsalan da Rasha ta yi a zaben Amurka ba shine abin da ya damu Amurkawa ba. Dakarun Iraki sun ƙara dannawa cikin yammacin birnin Mosul, kwato ƙarin wasu sassa daga hannun mayakan ISIS. Yau kuma yau Litinin ake sa ran za a kara a taron gwamnonin jihohin Amurka kan batun rusa dokar kiwon lafiya da aka fi sani da Obamacare.
To kanin labaran kenan, hukumomin tsaron Najeriya sun damƙe wasu 'yan ƙasar waje mambobin Boko Haram a Gombe.
An same su da sinadarai na haɗa bama-bamai waɗanda ake kyautu sun cewar suna da niyyar kai wani mugun hari ne a garin Gombe ko kuma wani ɓangare na Najeriya.
A Nijar, ministan kuɗi da ƙungiyar alƙalai na zargin juna da cin kuɗin uranium.
Tunda ya ce yana da shaida ta su wannan abokan aikin waɗanda aka saye, muka ce to ya gabatar ga benin jama'a sunayensu da waɗanda suka amsa don saboda a tume su gaban shari'a.
Idan mun dawo Najeriya kuma za a ji cewa matasa Kirista sun yi gangamin yaɗa zaman lafiya a Abuja. Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafi da shirin ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da shugaban Amurka yake shirin gabatar da jawabinsa na farko a gaban majalisun dokokin Amurka gobe Talata, fadar White House a jiya Lahadi tana kokarin kare cewa kirayen nan da ake yi na baya-bayan nan neman a kafa kwamitin bincike mai zaman kansa da zai duba kokarin Rasha na yin katsalandan a babban zaben Amurka a bara, da duk wata dangantaka tsakanin Moscow da wasu hadiman shugaban na Amurka ba zai taɓuka komi ba. Muna da cikakken ƙwarin gwiwa cewa duk wani bincike da za a yi daga ƙarshe sakamako ɗaya za a cimma shine cewa ba mu da hannu a wani zargi na katsalandan na Rasha a zaben nan, in ji wata kakakin fadar White House Sarah Sanders cikin shirin tashar talabijin ta ABC. Tun farko ɗan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Republican Daryl Issa daga jihar California ya bi sahun 'yan Democrat na yin kira da a kafa kwamitin bincike na musamman wadda babu hannun Attorney General na Amurka Jeff Sessions saboda kusantar shi Attorney General ɗin da shugaba Trump. Fadar ta White House ta ce Amurkawa suna da muhimman bukatu da suka ɗara wannan kuma ya kamata a maida hankali a kansu, amma 'yan Democrat sun ƙi barin wannan batu. Tuni wasu kwamitin majalisun dokokin Amurka biyu suke binciken kutsen na Rasha tare da ma'aikatar shari'an Amurka. A halin da ake ci kuma sakamako ƙuri'ar jin ne ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin Amurka na baya-bayan sun nuna farin jinin shugaban na Amurka yana baya ainu ga sabon shugaban ƙasa, wanda yake nuna yadda Amurkawa suke kallon aikinsa a wata ɗaya da kama aiki da kuma rarrabuwar kawunan Amurkawa ta fuskar siyasa.
Jiya Lahadi a Iraki, dakarun ƙasar sun ƙara kutsawa cikin yammacin birnin Mosul, suka kama ƙarin wasu unguwanni biyu daga hannun mayakan ISIS, yayin da dubban mutanen da suka ci gaba da gudu zuwa sassan birnin da ke hannun gwamnati a birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Mako ɗaya bayan da dakarun gwamnati suka sabunta farmakin da suke kaiwa, shaidun gani da ido da kwamandojin sojojin ƙasar waɗanda suke samun goyon bayan dakarun Amurka ta sama sun ƴanto gundumomin yanzu haka dai sun mai da hankali wajen ƙara ƙwatowa da kuma ƴanto gadoji waɗanda suka ratsa kan kogin Tigris. Zuwa yanzu dai ba a samu wani rahoto kan waɗanda suka jikata ko suka halaka ba a sakamakon farmakin. Lokacin da ake zaman lafiya, akwai farar hula 750,000 a yammacin birnin Mosul, amma ranar Asabar Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa yankin yana fuskantar mummunan yanayin zamantakewa, inda farar hula suke fuskantar ƙarancin abinci da mai da kuma rashin lafiya. Farar hula da suka makale a yammacin birnin an tilasta musu gudu zuwa yankin ne daga gabashin birnin domin kaucewa kazaman fada tsakanin sojojin kasar da 'yan bindigar ISIS, inda nan ne aka fara artabun farko.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana jin za a kara yau Litinin kan batun rusa dokar kiwon lafiya da aka fi sani da Obamacare da maye gurbinta a lokacin da zai gana da gwamnonin Amurka a nan birnin Washington. Fiye da gwamnoni 40 ne suke nan Washington domin taron shekara-shekara na ƙungiyoyin gwamnonin Amurka. Shugaba Trump ya karrama gwamnonin a wata liyafa da aka shirya musu a daren jiya Lahadi a fadar shugaban na Amurka ta White House, yana cewa manya-manyan gwamnonin Amurka, ko da kuwa wasu daga cikinsu cikin waɗannan gwamnoni ba su amince da manufofin gwamnatinsa ba. Dokokin shugaban na Amurka sun haɗa da matsin lamba kan bakin haure su aƙalla miliyan 11, wanda ya haɗa da barazanar da gwamnatin ta yi na ga birane da suke baiwa bakin haure mafaka, wato za yi taɓa tallafin biliyoyin dala daga asusun tarayya da ake ba su. Amma a hira da muryar Amurka, wasu daga cikin gwamnonin sun ce suna son ganin bakin haure da 'yan gudun hijira da suka iso nan yanzu sun samu sukunin shirye rayuwa mai kyau a nan Amurka. Hakanan sun jaddada muhimmancin mutunta kowa a yayin da ake aiwatar da doka. Shugaban kungiyar gwamnonin kuma gwamnan Virginia dan Democrat Terry McAuliffe ya ce yana daukar sabbin dokokin shugaban kasan a zaman marasa imani ko tausayi, kuma sun saba a doka.
To, karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, abu na ma kamar a sauran shekarun, tun fara gasar tsere kan tsaunin kamar mai tsawon mita 4,000, 'yan kasar mace da namiji suka zo na ɗaya. Duk da cewa kasar tana fama da rikicin siyasa tsakanin ɓangare mai amfani da harshen Turanci, wato Turancin sarauniya, da kuma masu magana da harshen Faransanci, wanda ya faro daga zanga-zangar da malamai da lauyoyi suka kira domin nuna rashin amincewarsu kan yadda da ƙarfi da yaji sashen mai amfani da harshen Faransanci yake tauye musu al'adu da kuma haƙoƙinsu. Wannan batu ya sa ƙungiyoyi masu ra'ayi kan batun suke ba da shawarar a kafa jihar tarayya a ɓangarorin duka biyu a zaman hanyar warware wannan rikicin, ko kuma baki ɗaya a baiwa sashen mai magana da harshen Turancin Ingila 'yancin cin gashin kansa. A gasar ta bana dai mutane ƙalilan ne suka fito, wataƙila saboda kiran da wasu ƙungiyoyi suka yi na ƙauracewa gasar. A gasar ta bana dai an ɗan shekara 32 da haihuwa Fai Elvis daga yankin arewa maso yammaci, inda suke magana da Turancin Ingila, shi ne ya zo na ɗaya. Ya kammala gasar cikin sa'o'i 4:25 da saura mita 500, da kammala tseren ne ya tserewa wanda ya ci gasar a bara ga Simeon Godlock. To, labaran duniyan ke nan daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da kama wasu 'yan kasar Chad 3 'yan kungiyar Boko Haram a Gombe, masu shirin kai wani mummunan hari. Hassan Maina kaina gare ka.
Wata sanarwa da harkwatar sojan Najeriya ta aiko mana ta ce waɗannan 'yan Boko Haram 'yan kasar Chad ne da aka cafke su a unguwar Arawa da Malam Inna a garin Gombe mai makwabtaka da jihohin Borno da Yobe a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Na nemi ƙarin bayani daga daraktan labarai a harkwatar sojan Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka.
Garin Gombe aka cafke Bilal Muhammad Umar Bashir Muhammad da Muhammad Megre. Waɗannan mutanen uku 'yan ta'adda ne na Boko Haram suke kasar Chad zaune, kuma sukan shigo Najeriya su yi ɓanna, kuma suna cikin ɓangare na ƙungiyar Albarnawi na ta'adda na Boko Haram. Kuma da aka je wajen cafke ɗaya daga cikinsu, wato Bilal Muhammad Umar, ya nemi ya gudu, har jami'anmu suka harbe shi a ƙafa. Amma duk da haka dai an kai shi asibiti ana ba bashi magani dukkan su ukun kuma ana nan ana bincike akan su a wani abu da nake so in shaida ma shine an same su da sinadirai na hada bama bamai wadanda ake kyautu sun cewar suna da niyyar kai wani mugun hari ne a garin Gombe ko kuma wani bangare na Najeriya amma duk da haka ana nan ana bincike akai
ko sa daga cikin wadanda a baya kuka bayyana cewa kuna neman su ruwa jalo da aka bayar sunayen su
ana nan ana bincike ko me yake wakana insha Allah za mu sanar da ku
tsohon gwamnatin mulkin soja na jihar Kano Kanar Aminu Isa Kwantagora yace batun yan Boko Haram din nan fa har yanzu da saurarina aka ba
akwai saurarina aka ba har yanzu dai ana bukatun jama'a su yi kakatsantsan da wanda suke haɗuwa da shi wanda ya zo ya sauka da su da kuma su zama ina lura da abin da ke faruwa a cikin al'ummansu kuma ka ga an ce ba 'yan ƙasashen Najeriya ba ne ya nuna cewa su ma 'yan Boko Haram ɗin ko 'yan Najeriya sun nadama ba sa bin su suna yi recruitment daga
al'ummansu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga faruwa.
Wannan haka ne kuma a gaida Hassan sai kuma Jamhuriyar Niger inda aka shiga zargin juna tsakanin ministan kuɗi da kungiyar alƙalai game da batun cin kuɗin uranium. Suleiman Muna Barma gare ka.
Avec la complaisance de certains juges ici comme à Luanda uniquement parce que il connaît le droit
ayinda yake kokarin yi wa jama'a karin bayani game da zargin sa da saka hannu a takardar fitar da miliyan 200 na sefa zuwa wani asusun bankin daular Larabawa a matsayin na cinikayyar uranium minista Hasu Masaudu ya alakanta wannan batu da shari'ar da gwamnatin ta Niger ke tafkawa a ɗaya gefe da kamfanin Africar wanda a cewar sa kamfanin ya sayi wasu alƙalai zargin da kungiyar samani ta musanta har ma ta buƙaci ministan ya bayyana sunayen waɗannan alƙalai kamar yadda mataimakin magatakarda na kungiyar ta samani Nuhu Abubakar ya bayyana a wata sanarwar da suka fitar
bisa kan wannan kalamai da tunda yace yana da shaida ta su wannan abukan aikin waɗanda aka saye muka ce to ya gabatar ga benin jama'a sunayen su da kuɗin da suka amsa dan saboda a tume su gaban shari'a
A ci gaban wannan sanarwa kungiyar alƙalai ta ƙara da cewa gabatar da wannan batu gaban mashara'anta ya zama wajibi domin samar da cikakken haske.
Zargi in an zarge ka ba a gaban yan jarida bane kake kare kanka. To ya nuna zarumtaka yayi murabus daga kujerar shi ta minista don saboda ya ba ma shari'a damar ta saurare shi in yake a wanke shi a wanke shi. Muka ce in har minista ya kasa samun kokarin ya sabka daga makamin shi to shugaban ƙasa ya sabke shi. Dan saboda ya ba ma hukumomin shari'a dama su yi aikin su yadda ya kamata.
Da yake mai da martani akan wannan bukata ta kungiyar Saman shugaban jam'iyyar Fayandayas Tarayya mai mulki Bazon Muhammad cewa yake
zancen Masudu yayi marabus koko a safke nauyin da shugaban kasa ya daura mishi na minista na kudi bai taso ba saboda Masudu a cikin wannan al'amarin bai yi laihi ko kadan ba. Shiri ne aka yi ana so a shaha mamu kashin kaji don an rena in Niger kuma an rena wayonsu an san da akwai jahilai cikin su in aka ga abu da mai kama da gaskiya suke kama
ba ganin zai fi kyau a ce shi Hasu Masaudu ya gabatar da kansa gaban kotu ta yadda zai wanke kansa kwata kwata ba za a sake yi masa wani zargi ba
wato in wani ya mini sheri ya ce nayi abu kaza shi ko bai kawo shedar komi ba sai in tashi in ce ni shikenan na bar aikina na zo ga kotu ya dauke ni
ainihi wata jarida mai zaman kanta ce ta bankado da wannan badakala ta Africa da a ɗaya gefe batun cinikin ton 5,000 na uranium din da ake zaton an biya miliyan 200,000 na sefa a wani bankin Dubai ta barauniyar hanya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Suleiman bari mu saki dawowa Najeriya inda matasa Kirista suka yi wani babban taron wato babban gangami na yada zaman lafiya a Najeriya Nasir Adamu Ilikaya gare ka
This feeling that people of other faiths are a problem to you.
Abinda ke kawo matsala a Najeriya shine mutun ya dauka addinin wani shine matsalar sa koko matsala ne a gare shi. Ya zama wajibi mu zauna tare cikin fahimtar juna a Najeriya dan Allah da ake bautawa daya ne. Shugaban majami'ar Katolika na Abuja kuma tsohon shugaban kungiyar Kristoci na Najeriya kan Bishop John Anaikan ke magana taron wanzar da zaman lafiya da kungiyar matasa Kristoci masu wanzar da salama da kuma rishin matasa na kungiyar Kristocin Najeriya kan suka shirya a Abuja. Anaikan ya yaba shugaban kungiyar kristoci rabaran Samuel Oyekunle da ya umarnin yau shugaba Buhari mukaddashin sa Yemi Osinbajo da Najeriya addu'ar nasara har zuwa dawowar shugaban.
But it's good when we hear a common voice and when we hear Muslim groups are doing the same and the mosques are praying and the churches are praying.
Mai bushara ya ce abun farin ciki ne an samu haɗin kai kan wannan addu'a tsakanin musulmi da krista. Taron da ya horar da matasa 100 daga jihohin Arewa 19 don su koma gida su yaɗa aqida zaman lafiya don kawo ƙarshen irin fitinan nan ta kudancin Kaduna, karfafawa jami'an tsaro gwiwa don kammala da burbudin Boko Haram da kawo ƙarshen duk wani zaman doya da manja. Shahararren mai tattaki daga Lagos zuwa Abuja bayan zaben 2015 don mara shugaba Buhari baya wato Suleiman Hashim ya nuna muhimmancin fatar alheri ga haɗin kan Najeriya ta hanyar addu'a.
Ba wani wanda aka yi mai wallitan cewa ba zai rashin lafiya ba. To zan tabbatar maka da cewa insha Allah mu dai kullum muna cikin yima shugaban ƙasa addu'a ne.
Imam Nureni Ashafana daga malamai Islama da suka samu karramawa a taron inda ya ƙara isar da sakon da kungiyarsa ta haɗin gwiwa da Pastor Marvel Wuye ke isarwa daga asalin yaƙi da fitina a Kaduna.
In matasan Kesa za su fito, su ce sun kafa kungiya kuma suna fito da amintattun mutane cikin al'umman musulmai da kristoci suna ganin abun koyi ne su. To ya kamata kowane kungiya kowane bangare su fito mu ma mu ce ga waɗanda muka gani abun koyi ne mu nemi amintattun mutane. Ba kullum mu ta tsine mu shugabanni ba, mu buga masa kaulasa gabaki ɗaya ba.
Alheri Adams daga Bauchi yana daga mata waɗanda suka samu horo a taron da ke ganin ribar gayyatar mata.
Namiji zai iya fita ya samu labari ya rike a cikin sa, amma mace in ta samu za ta so ƴaƴanta su samu, ƴaƴan makwabta su samu, mijinta ya samu, kawarta ma haka an baza abun ya je ko ina sai ka samu zaman lafiya ya watsu a Najeriya gaba ɗaya.
A nasu bangaren ɗaya daga masu shirya taron Pastor Simon Dolly ya nanata kiransa ga gwamnati ne ta rika jin mutanen addini a jika.
Irin kuɗin da ake ta kashe a security nan da gwamnati za ta taimaka na kungiyoyin irin wannan ana ba su grant suna program. Ai zai kawo mana sauki kuma da zaman lafiya.
Manjo Hamza Al-Mustafa, Paulin Talan, Bala Inglari, Barista Tahir Tahir da gwamnati Ibrahim Hassan Dankombo sun samu karramawa a taron da buƙatar sauran shugabanni su rika yaɗa batun zaman tare, Kirista su shiga majami'a, Musulmi su shiga masallaci, lami lafiya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida El Hikaya ga wannan.
Da yamma da basanki da girma gwamna sun shaida wannan daura aure kuma mun shaida saboda ka wannan aure ya danganta kuma amma da tsaki kowace an ba da naira 20.
Babban limamin Kano kenan Professor Muhammad Zaharuddin ya jagoranci kullu auren 40 daga cikin ma'aurata 1520.
To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani. Yanzu kan bari mu za ku da gefe Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum. Daya daga cikin abubuwan da Malam Lawal Abubakar, wanda yake gardamar mallakin gida unguwar mai tama da wani attajiri a Abuja, yake kuka kai game da wannan batu nasa, shine yadda aka shafa fiye da shekara ɗaya babu wani haske a kotun da suka shiga. Kuma a inda shi wannan attajiri mai suna Idris Osman yace kotun ta mallaka masa wannan gidan. A makon da ya shige kotun ta yi zama kan wannan batun. Har ma alƙalinta Ayu Bello ya zartas da wasu hukumce-hukumce kan yadda za a ci gaba da yin wannan shari'a. A bayan da suka fito daga cikin kotu, Nasiru Adamu Elikaya ya titse Lawal Abubakar domin jin yadda ta kaya.
Mun je kotu da ikon Allah kuma alƙalin ya zo yau. Lawyoyina kuma sun zo. Kuma wani abin mamaki tunda muka so wannan maganan, shi lawyer Idris Osman bai zo ba sai yau ya zo kotu. To turanci ne na 'yan kotu da irin namu da ba mu karanci lo sosai ba amma mun fahimci menene ake nufi. Shi Mustapha lawyer Idris Osman shi ya fara tashi ya yi magana. Yana mai gaya ma alkali a kan cewa wannan magazan da ake yi bai kamata ba a tsaya wani ɓata lokaci ba. Assalami magana. Sai shi alkali ya tsaya shiru ya kalle shi. Can sai shiga rubutu, can sai shiga rubutu. Can kuma sai ainihin lawyer na ya tashi shi ma ya yi nashi bayanin yadda lawyoyi suke yi. Alkali ya sake sa kanshi a ƙasa ya yi rubutu to shi alkali Ayu Bello da zai nashi fasaran da lawyer shi Idris wadda wanda yake cewa Mustapha ya yi sai gafa lalle wannan maganan da ya yi shi alkali bai gamsu da shi ba. Amma shi lawyer nawa da ya yi magana sai alkali ya gamsu da wannan maganan nashi ya ce ba inda za a yi a ce da a sallami wannan maganan gaba ɗaya. to ba nan sallama kowa a inda ni na sani in aka sallami magana wato an ba me an ba shi Idris gida kenan a nawa fahimtan kenan ba to amma bai sallami maganan ba sai alƙalin Ayu Bello ya ce loyoyina na farko wanda akwai mai sunan Iliya wanda su suka yi filing case din tun da farko kuma su yi filing case din nan ba wasu proper legal documentation wanda ainihin court ke requiring so da ganin hakan nan sai shi Ayu Bello ya rubutu ya ce wayannan papers din da su Iliya suka kawo kotu wanda according to the law abubuwan da ya kamata su zo da shi ya zama very much authentic wato ya zamanto hanya ne na law sai bai shiga da su yanda ya kamata ba sai ce to wannan lawyer da takardun da ya kawo da menene duk an janye su a kotu amma shi ainihin lawyer na wanda na dauka ko baka ba yaje ya preparing proper documentations ya presenting a court din shi Ayu Bello na FCT Abuja kaji ainihin abun da muka tattauna kenan yau a kotun kuma muka baro din
me kike ganin ya faru tunda za a iya cewa kusan shekara ɗaya kenan ba a zauna an yi wannan shari'ar ba yadda ka lura an kama hanyar za a yi wannan shari'ar yanzu yadda ya dace
akwai alama alaman ko shine shi da na so magani shi lawyer shi wanda yake da suna Idris Osman tunda yake magana mai taba zuwa kotu ba ni ban taba ganin shi a kotu ba kuma ina zuwa ko baka bane amma yau abun mamaki sai gashi ya zo kotu kuma bayan ya zo kotu din yayi raising oral application ban sanin kuma yake cewa da wasu ba yayi magana da baki akan wannan sharan a kori sharan
wato ma'ana shari'ar da kuka shigar a kore ta ya nuna kenan waccar shari'ar da aka yi da takardun da kuka yi zargi na jabu ne da ita kenan za a yi amfani Idris ya ci gaba da mallakar gidan kenan
kaji bayanin kenan to shi kuma alƙalin ne ya zo na nazari sai ji na bakin shi lawyer na ya mishi bayani ya rubutu sai ya concluding akan cewa takardun da su lawyer na farko mai suna Iliya da ya shigo da shi kotun takardun da ga sunan dai wanda legally ya kamata akwai wasu abubuwan da ya kamata a sa a ciki saboda a tabbatar wannan document din is authentic ko baka ba a ko ina ka je na doka ne to da ka lura cewa ba ka din bane sai ce tuwara takardun duk an watsar da su amma lawyer na da nake da shi wani ya je making proper arrangement na law documentations ya presenting to that same court na shi Ayu Bello kaji conclusion namu na yau kenan
yanzu ya kake ji a ranka da yadda shari'an nan take tafiya akan wannan gida naka na gado
ina ma Allah godiya kuma ina ma Allah godiya ya soma fahimtar da mutane especially masu ake a kotu da shi shugaban kotu ma Ayu Bello da kuma wasu sauran lawyoyi da suke zuwa kotun suna jin irin wani abubuwan da ke faruwa ina ganin in aka bi ka'ida a da samu nasara insha Allah in dai aka bi ka'ida a da samu nasara kuma ina fatan su bi wannan ka'idan don su sun san ka'idan shi Idris din Idris Osman ya san gidana ne Nasiru El-Rufai ya san gidana ne
Nasiru El-Rufai gwamnan Kaduna ne
gwamnan Kaduna ya san gidana ne ni kan kaina gidana ne don ina zuwa in sauka a wurin in abu ne daga dama in kwanaki na to ya za ya ce Idris ya san da haka har kuma ya zo ya ce wai zai ci amanar yayana tun marigayi Allah ya ji kan rai Alhaji Audu Abubakar shi ma ne executive director na Imani Aviation a Lagos to at that time shi ya bude ma Idris wani company Madu Bello a Kaduna ana kiran shi Risman Company ka gane ko another one kuma suka sa Pio Technical Services kaga almost two companies kenan to ana zo shi to wannan they are my friends kuma ina mobilizing din su da wasu resources bari in kawo su gidan iyayena a Abuja da ya rasu tun na ba kowa. Ya sashi a nawa gidan dukan su gaba daya da Ahmadu, Abubakar da El-Rufai, Akona Shemish Salis da kuma shi Idris Osman. Nan suke zama, nan suke zama.
Shin tun wancan lokacin ko kuma yin ci a tsakanin wannan shekara ɗin, akwai lokacin da kuka gamu da shi Idris ko kuma ya ma waya ko kamar sa?
A ai Idris mun gamu ne, ma abun ya bani mamaki. A lokacin ina karanta masters a finance, sai ya aiko wani akan cewa Idris na kira na. Sai na tsaya na tunani, Idris na kira na akan mai rawa na ganin Idris shekara na. Ya ce to mu je. Muka je, na zauna na same shi a office. Ya lafiya, 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 lafiya. Tambayin shi ne farko shine me yake damuna? Ni kuma a zuciyana sai na ansa cikin zuciyana, nace kai ba Allah bane. Sai nace na farko ban da mota, na biyu ban da aiki. Sai shi to ba dama, bai bare zai shawara da click din shi, su Salis da sauran da suke yake da su office. In da washi gari, ina zuwa washi gari, ya bani advances, Toyota advances, ka gane ko, da 500,000 naira. Ka gane, ya kuma ce ba shi particulars ina ko baka ba, zai nemi mun aiki. Kuma duk na ba shi. Bayan ya bani wannan moton, akwai wani paper, wani plain paper haka. Ka gane ko, na yi endorsing. Ka gane, a kan na karɓi mota ko kuɗi ba?
Yawwa, a kan ka karɓa kyauta ne ko kuma ya baka lamuni ne zuwa wani lokaci?
Ka ne ma na yi kira ne ba, ni nake zaune, wani lamuni.
Menene rubutun da ke jikin takardar?
Wato, a takardar nan. Wancan is blank ko? Sai na sa jambaro a sama, ka gane? Sai na cross into the middle, ka gane ko? Sai na sake kuma jan layi a ƙasa, ka gane? Sai na endorsing a ƙasan, ka gane ko? Amma duk farin paper din ba wani rubutu, ba wani tafin, ba wani komi, just plain. Wannan bayron ne kawai za ka ja aka raba shi a tsakiya.
Ka tare duk wani ku, ka soke duk inda za a shigar da wani ƙarin bayani banda wanda kai.
Banda wanda ne, don duk abubuwan da aka yi dole ba su gina shi a ɗin.
Masu sauraro, za mu ci gaba da bibiyar wannan batu na gidan gadon da Lawal Abubakar yake takaddama kansa da wani attajiri mai suna Idris Usman. Duk abin da ya taso za ku ji, kuma duk yadda ta kaya ma za ku ji. A mako mai zuwa za mu taɓo batun wasu ma'aikatan kamfanin sayar da motoci na Fama Motors da ke Jos, su biyu waɗanda wasu mutane suka zo suka sayi mota daga wurinsu, daga bisani aka yi amfani da wannan mota wajen tayar da bam. Aka kama su ana bincike, yau kimanin shekaru uku kenan babu labarin su, babu labarin inda suke, babu labarin halin da suke ciki. Kotu kuwa ta riga ta ba da umarni ga hukumomin tsaro a kan su sake su, tun da ba a tuhume su da aikata wani laifi a gaban kotu ba. Mu kasance lafiya.
To a gaida mai ƙahon karo babba, yanzu kuma ga Sahabu Imam ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Bikin karrama ‘yan wasan kwaikwayo a fina-finai karo na 89 a Amurka da aka fi sani da Oscars da Turanci, wadda aka yi ɗazu-ɗazun nan da nan ya manta da zargi da ake yi wa bikin shekaru biyu da suka wuce a jere, cewa bikin ya fi karrama farar fata kaɗai. Ɗan wasan kwaikwayo baƙar fatan Amurka Mahershala Ali ya samu lambar yabo saboda rawar da ya taka a zaman dillalin miyagun ƙwayoyi a birnin Miami, wadda ya reni wani yaro wadda takwarorinsa suke yawan zolaya da kuma cin zalinsa. Hakanan Viola Davis ta samu lambar yabo ta Oscar saboda rawar da ta taka a Sliman da ake kira Fences, daga bisani lambar yabo a rukuni shiri na musamman ko tarihi da ake kira Documentary da Turanci, wadda aka shirya kan rayuwar O.J. Simpson, shine ya tsere wa warinsa a wannan rukuni. Saboda fina-finai kamar su Moonlight da Fences da kuma Hidden Figures, ‘yan wasan kwaikwayo baƙar fata shida ne aka zaɓa a bana a karon farko a tarihin wannan biki. Ana ji bikin na bana zai kasance cike da siyasa da hauragiya da zai zarce kowanne a iya tunawar da za a yi a baya-bayan nan. Mai gabatar da shirin Jimmy Kimmel ya buɗe shirin ne da jefa shugaban Amurka Donald Trump magana cewa manufofinsa sun sa shirin ba da lambar yabo ta fuskar fina-finai ya zama kamar wadda baya nuna wariyar launin fata.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu wanda ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, wato John, ni naku Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai da hantsi.